بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan marishe na talata 23 ga watan Ramadan shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 28 ga watan 6 shekara ta 2016 na lissafin miladiya. Darasinmu na 23 kenan a jerin darussan tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke kokarin karantawa a wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Lalle awwala baitin, ɗaki na farko, wudi'a, wanda aka sanya shi lin-nasi, domin mutane, lalladhi bi bakkata, lalle shi ne wanda ke bakka. Zamu yi magana akan me bakka. Mubarakan, wanda aka yi masa albarka. Albarka abinda ake nufi da ita shi ne kafaratul khairi, yawan alheri, shi ne ma'ana albarka. Zamu da ake cewa an sa masa albarka, mana an sa masa alheri mai yawa. Wa hudan lil alamin, kuma ya zama shiriya ga duniya baki daya, ga halitta baki daya. Akwai wannan magana, ina ga iya nan za mu iya tsayawa la'alla, ko kuma dai aya ta gaba Allah madaukakin na shafihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, a cikin wannan ɗaki ko masallacin akwai ayatun bayyinat, ayoyi hujjoji bayyanannu, daga cikinsu maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu, wanda duk ya shiga wannan wuri ko baitin ko masallacin da ya zagaye ɗakin, kana aminan, to ya kasance amintacce, an hana a taɓa shi, an tsare masa jininsa, an tsare masa mutuncinsa. Sannan Allah ce walillahi alan nasi, haƙƙi ne lillahi ga Allah, alan nasi akan mutane, wajibi kenan, hijju albayt wato su ziyarci su yi hajjin dakin Allah wannan daki din da aka ambata ga wani ne yake wajibi man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu ikon ko ya samu hanyar zuwa ga wannan daki don yin wannan ibada wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin to Allah mawadaci ne ya wadata daga dukkan halitta baki daya waɗannan ayoyi manya ne kwarai da gaske ko in ce wannan kalami ayoyi guda biyun nan aya ta 96 da 97 na suratu Ali Imran akwai darussa da yawa a ciki da aka sai ku dan bi mu a hankali mu yi hakuri mu ji abinda Allah maɗauki ya sa za mu lokaci zai iya bari mu ambata muna fata Allah maɗauki kuma ya ba da iko na farko babbar magana a nan kafin mu je ga abin na fi so dai mu karanta abin da malam Sa'di ya ambata a cikin wannan kuma zan shigo da abin da za mu shigo da shi insha Allah saboda ya sa mana intilakin abin da za mu ambata Allah malam Sa'di yake cewa yukhbiru ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari an sharafi hadha albayt dangane da darajar wannan daki alharam nan ce alharam ana nufin wanda aka haramta shi aka mai da shi mai alfarma aka hana yin abubuwan da basu dace ba a cikin sa musallafin haram ina ji mun yi wannan baya ko ba rawacin ina ji daga ne da suratul baqara wajen maganar ginin dakin Ka'aba din shi kansa amma kasancewar nan an yi maganar awwal baitin shine ya jawo maganar tattaunawa akan tarihin ginin ɗakin Ka'aba da ya aka yi ya aka yi wane ne ya fara gina shi malamai suna da maganganu da yawa anan shi yasa anan wurin da yace annahu wa annahu awwalu baitin wada'ahu Allahu lin-nasi shine ɗaki na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa mutane to anan malamai suka ta tattaunawa me ake nufi da awwalu baitin din shin ana nufin babu wani gini da aka taɓa yi a duniya shine na farko koko ana nufin awwalu baitin wudi'a lil ibadati wani ne daga cikin manyan tattaunawa malamai akai kowanne kauli daga cikin maganganu in ka duba littafan tafsiri musamman littafan tafsiri sun kowa ya baje kwanjinsa ya yi ta maganganu wasu riwayoyin masu inganci wasu riwayoyin ba su da inganci da masu labarai masu kawo kissoshi in sa akwai mutane masu wa'azi ta kawo kissa iri-iri to su ma sun shiga wannan wurin kowa ya faɗi abinda ya ga dama ko in ce ya faɗi abinda Allah ya hore masa wani mai kyau wani kuma gaskiya ba shi da kyau ba shi da asali har wasu sun ruwaito cewa wannan wuri shine makanin da aka hayya an shi qabla khalqis samawati tun ma kafin a halicci sammai da ƙasa na'am akwai riwaya da take nuni zuwa ga wannan zan ambata mana ita yanzu wasu malamai kuma su ce mala'iku su ne suka gina shi wanda suka fara gina ɗakin Ka'aba su ne mala'iku wasu su ce annabi Adam ne ya gina shi wasu su ce annabi Ibrahim wannan su ne ashharu alqawal guda uku mafi shahara da malamai suka ambata wasu su ce mala'iku wasu su ce annabi Adam wasu kuma su ce annabi Ibrahim wannan na magana cewa annabi Ibrahim har su ibnu Taymiyya ibnu Qayyim duk ra'ayin su kenan cewa annabi Ibrahim ne ya gina malam Muhammad al-Amin al-Shinqiti su ibnu Hajar al-Asqalani ibnu al-Jawzi da wasu dai malaman su kuma suka tafi ga cewa gaskiya annabi Adam shine ya fara ginin ɗakin Ka'aba waɗanda kuma suke cewa mala'iku ne suka gina shi su sun faɗi wannan kuma har suna ɗori akan wani abu da ake amfani da shi a zamanin yanzu na harkar ba zan ce iya zamanin yanzu ba maganar al-ijaz al-ilmi abubuwan da suka shafi abubuwan mamaki na alqur'ani da Allah maɗauki ya faɗa a cikin alqur'ani wanda yake za a iya gano wasu abubuwa da suka dace da ilimin zamani harkar science an binciko wani abu ko cewa dakin Ka'aba shine tsakiyar duniya da makamantan waɗannan maganganu su ma malaman wannan bangaren sun shigo cikin wannan magana duk sun yi maganganu da yawa ciki idan ka ce zaka tsaya kan wannan ita kadai akwai zai dauke maka lokaci da yawa kuma mafi yawan abubuwan babu dalili wanda yake qat'iyyat thubut qat'iyyat dalala ciki duka masaloli ne na ijtihadi majali ne da kowa zai faɗi abin da yake gurgurdan abin da ya fahimto daga nassoshin da ya iya sawa a gaban sa daka ba magana ce kuma har yanzu ta shafi usuluddin ta harkar aqida mai zulfi da zaka ce wanda ya saba wa ɗayan ya zama batacce a'a magana ce duka ta ijtihadi magana ce a kalli nassi wani ya ce kaza wani ya ce kaza daka shi yasa naga ba sai mun bata lokaci mai yawa akan faɗin da maganganun da kuma dalilan su ba kullum kamar yadda manhajin karatun mu yake fito da abin da yake mai fa'ida wajen sawa mu fahimci ma'anar alqur'ani kuma mu ga darussan da zamu dauka a cikin mai amfani wannan shine yafi fa'ida a cikin duk abin da mutum zai yi na karatu ba kawai ka haddato masu kauli kaza sun ce kaza masu kauli kaza sun ce kaza a ƙarshe kuma duk ba wannan ne ba ba sabon abu bane duk malamai da masu faffada da yawa maganganun malamai akai amma babban abu shine menene a ciki da zai taimake mu mu gane maganar Allah a wannan wuri inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sannan kuma wani darasi za mu samu a ciki to insha Allah zan tsaya akan wannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata saboda ingancin su akwai riwayar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito haka Muslim haka al-Imam Ahmad bin Hanbal da Ibn Abi Shayba da Abd ibn Umayd da al-Baihaqi a cikin littafin sa na Shu'abul Iman haka ibnu jarir at-tabari ya ruwaito daga malamin sa muhammad ibnu al-musanna wanda dai shi ma malamin su bukhari ne yana cewa haddathana ibnu abi adiyin qala haddathana an shu'bata an sulaiman yana wa huwa al-a'mash an ibrahim at-taimi an abihi an abi dharri daga abu dharri al-ghifari kenan radiyallahu anhu qala yace qultu ya rasulullah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake cewa ya rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwal wannan masallaci ne aka fara sanya shi farko a duniya kwata-kwata wannan amana wannan masallaci ne na farko a duniya Abu Dharr ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-masjidul haram shine na farko a duniya masallacin farko a duniya قلت ثم اي سنه مس سنن ونه قال سي المسجد الاقصى سنسي المسجد الاقصى منين المسجد الاقصى وين يجي مسلاشين قدس يجي فلسطين قلت سي نتي انجي ابو ذر كم بينهما مي tsawon lokacin da ke tsakanin su da gina da farko da na biyu قال سي منذ الله سنه 40 سنه شكرا 40 tsakanin wancan da wannan ma'ana al-masjidul haram shi aka fare to sannan aka zo aka tattata wannan kun ga hadisi ne ingantacce bukhari ya rawaito shi muslim da duk waɗannan da kuka ji na ambata banda nan akwai maganar har yanzu da ita ma al-imam al-bukhari ya rawaito maganar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dakin Ka'aba ko in ce ya haramta shi dakin Ka'aba al-Masjidil Haram qabla khalqis samawati wal ard wash-shams wal qamar to anan wannan hadisin shine ya ji hankalin wasu malamai suke cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shi ma hadisi ne ingantacce cewa Allah ya haramta me ma'anar haramtawa ya mai da shi wuri mai alfarma kuma aka haramta cutar da dan adam da wani abu a cikin kunsan daga cikin abubuwan alfarmar wannan daki na Ka'aba hatta farauta a ciki ba a yi hatta tattabarun da suke ciki ba a kama su mun fahimci wannan kai idan mutum ya ga wanda ya kashe masa uba da tun a zamanin jahiliya ga wani mun san a tsarin larabawa wanda ya ga wanda ya kashe ubansa tunda ba shari'a ake samu ai ba to dama kawai me zai kisa ne to in ka ganshi a Ka'aba dole ka kyale shi dukkan larabawan hatta a zamanin jahiliya tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wannan girmamawar ga dakin Ka'aba ba a taba mutumin da yake cikin wannan wuri koda kaga wanda ya kashe mahaifinka to shi yasa malamai suka tattauna akan wannan yau ga hadisin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama a khutbarsa ta fathu makka yake cewa ala inna allaha harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ardi wash-shamsi wal qamar wash-shamsi wal qamar wato allah ya haramta ya sanya garin makka ta zama gari mai alfarma tun wato ranar da ya halicci sammai da ƙasa ya kuma halicci rana ya halicci wata tun a wannan ranar to a wannan lokaci kun ga ashe zamani ne mai tsawo sosai to sai malamai suka ce ba zai yiwu ba kuwa a ce an haramta wuri ma'ana an mai da shi mai alfarma alhali babu shi kun fahimci abin ashe kenan yana nan tun kafin a halicci sammai da ƙasa to dama wannan ba shine gurin rikicin ba wasu kuma suka ce abinda ake nufi da wannan an haramta makka tun lokacin halittar sammai da ƙasa suka ce abinda ake nufi Allah ya hukunta ya rubuta a lauhil mahfuz cewa garin nan da zai zo a same shi mai suna makka gari ne mai alfarma yayi wannan tun kafin halittar sammai da ƙasa ko ran da aka halicci sammai da ƙasa da kuma rana da wata don wasu daga cikin abinda malamai suka faɗa na tafsiri da irin wannan maganganun daiwa shine magana cewa asali ma bayan Allah maɗauki ya halicci sammai da aka halicci ƙasa kafin a dunƙule ta kafin a yi dahawinta to inda aka base din da aka samu inda aka yi dunƙule ta to asalin ginshiƙin ginin Ka'aba ne daga nan ne aka dunƙulo ta kaga kenan wannan nan mana shine ita ce asalin kamar duniya kenan gaba ɗaya to duk wannan yana da cikin maganganu da malamai suka ambata amma waɗannan biyun da na ambata sune wanda malamai suke ambatawa sun inganta inganci daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi wannan riwaya ta ƙarshe ita ma Bukhari ne ya rawaito fi jaza'is saidi babu la yahillu alqitalu bi makka kuma shi hadisi ne ingantacce haka al-Imam Muslim kitabul hajj babu tahrimi makka ya rawaito wannan haka waɗannan riwayoyi guda biyu suna cikin ashhar abin da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan amma kuma maganganun malamai ne akan menene asalin ɗakin wane ne gina shi maganganun suna da yawa an yi rubuce-rubuce kuma da yawa daga malamai a kansa abinda na ambata mana cewa malamai sun yi magana uku ko akan wane ne ya fara gina ɗakin Ka'aba na ce wasu sun ce mala'iku wannan an rubuto shi daga Abu Ja'far al-Baqir rahimahullahu ta'ala wasu sun ce Adam wannan shine kaulin Atha da Sa'id ibn Musayyib da kuma Ibn al-Jawzi Ibn Hajar al-Asqalani malam ash-Shinqiti yace wannan shine kauli rajihi shine yafi inganci har ya kawo masa dalilai kuma dalilan da na gani anan ba za mu dau lokaci a ce duk sai mun bi su ba gaskiya dalilan suna da karfi cewa annabi Adam shine yasa wannan ba zai sabawa cewa annabi Ibrahim ai abinda Allah madauke ba mu labari shine wa idh yarfa'u إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ميسك أدقى القواعد أشياء القواعد كانت موجودة مي القواعد أنا نفهم فاونديشن أشياء فاونديشن إن ينانا لو كاشي سكا يسكا كارا مصد أو أكا كارا جينا أما أسلي با النبي إبراهيم ني فارا جينا شبا ممكن شوانا دد بسيوا وانا شيني قولين كميد نعم بتامنا cewa saboda Allah mai ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti usman muske ce wannan ma dalili ne akan cewa tunda an ce an tahira baiti ashe baitin yana nan da baya nan yaushe za a ce su tsarkake shi duk maganganun da kamar nan ambata mana gaskiya suna da yawan da ba dalilin da sai mun tsaya anan mun ci lokaci sosai akan su amma fadin Allah da yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayti dalili ne akan cewa qawa'id daban raf'in su kuma daban eh dan ya nuna dan akwai su tuntuni shi sa akai dan haka kauli dai ni ma da nafi fahimtar dalilan sa inda zan iya cewa kamar da wanda naga sun yi rubutu da yawa akai suka faɗa magana malam Shinqiti da ya rajjaha cewa annabi Adam shine fara ginin dakin Ka'aba wasu masu cewa mala'iku ne wannan dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an same su da wannan sai a tafi zuwa gare shi wannan kuma ba bai saba wa maganar cewa shine awwalu baitin wudi'a lin-nasi ba wudi'a ala wajhi al-ardi tunda annabi adam shine farkon dan adam shine farkon kai mutum domin shine adam din ba shi da dan ba za a ce masa shine dan adam ba ko yau shine farkon mutum dan haka in ya zama shi ya gina shi ashe shikenan dai shine gini ne farko din in kuma an ce awwalu baitin wudi'a lil ibadati dakin da aka fara sanya mutane domin ibada ne to ne shi ma bai saba ba so annabi nuhu da shi annabi adam din da sauransu nan suka fara yin ibada Rasulullahi suna cewa tunda Allah mai kiyaye bamu labari cewa annabawan Allah in aka karanta musu littafi suna kharru sujjadan wa bukiya kamar yadda Allah mai kiyaye ya ambata a suratu Maryam in ku za a yi sujjada tana bukatar alqibla in ku mutun zai sujjada zuwa alqibla ashe alqibla tana nan tunda annabawan kenan suna sujjada ga wata alqibla ashe kenan dakin nan ya dade ba zamanin annabi Ibrahim aka yi shi ba dan haka dai a dunkule dai mu tsaya ga wannan maganganu suna da yawa daga cikin maganganun da malamai suka ambata in ka duba adwa'ul bayan zaka fa'idanta da yawa daga cikin abinda malam ash-shinkiti ya faɗa daga karshe shi fa qawluhu wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayt ay hayya'nahu lahu wa 'arrafnahu iyyahu liyabniyahu bi amrina ala qawa'idihi al-asliyya al-mundarisa yace fadin Allah madauki da yace dan wasu sun kawo dalilin wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayt ce wannan shi kidai ce to ai wannan yana karfafa mana cewa akwai baitin tun kafin annabi Ibrahim yau shine yake cewa abinda ake nufi hayyana hu lahu mun kintsa masa wurin wa arrafnahu iyyahu muka karan muka ilmantar da shi cewa ka je wuri kaza akwai gindin asalin daki ka kara haba kashi ka kuma kara gina shi wannan ya nuna kenan ashe akwai shi tintini dan haka magana dakin Ka'aba cewa yana nan tintini tun zamanin annabi adi wannan magana ce ingantacciya magana ce da kuma take da karfin dalili wallahu ala mu koma cikin abin da malam sa'idi ya ambata mana yace yukhbiru ta'ala an sharafi hadha albayt alharam wa annahu awwalu baytin wada'ahu lahu linnas kuma cewa shine daki na farko wanda Allah ya sanya wa mutane yata'abbaduna fihi kun ga shi ma nan malam ya karkata zuwa ga wannan maganar awwaliyya din ta ibada ce na nago su malaman suna fadar akwai wani asar da aka ruwato ne daga Aliyu radiyallahu ta'ala anhu al-Imam at-Tabari ya ruwato shi cewa an tambayi Aliyu radiyallahu ta'ala anhu a dakin Ka'aba da gaske shine gini na farko a duniya sai ya ce a'a yace ina su annabi Nuhu suka rayu ina su annabi Adam suka rayu sai dai idan ba a cikin gida suka kwana ba mana suka gidaje suka kwana ba sai yake cewa ba shine da gini na farko ba mana akwai suna da gidajensu amma abinda ake nufi farkon inda aka ce ayi ibada shine dakin Ka'aba wannan ra'ayin an roto shi da isnadi sahihi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala duk da wasu malamai suna cewa wanda ya roto shi lam yahfadhu jayidan bai kamata a tafi zuwa ga wannan ra'ayi din ba kamar da nan ambata mana gaskiya magana a wannan mas'alar tana da fadi da yawa da ba za ka iya kwalkwale ta a wannan tattaunawa kaɗan ba gwanda mu karanta abin da za mu fa'idanta mu kuma samu abin fa'idanta da za mu yi aiki da shi a rayuwarmu fahuwa afdalu min addukhuli fi hadha alniqash to sai yace fatughfaru awzaruhu wanda za su yi ibada a ciki li rabbihim ga ubangijinsu fatughfaru awzaruhum a gafartawa musu zunubansu wa tuqalu itharuhum kuma a rirangome ga kurakuransu ithar jami'u athara tintibi wato aiwa mutum rangome ga tintibansa wa yahsulu lahum bihi min at-ta'ati wal qurbati ma yanaluna bihi ridha rabbihim kuma sannan su samu abin da za su aikata na da'a da ayyukan kusanci zuwa ga ubangiji wanda da shi za su samu ridha rabbihim yardar ubangijinsu wal fawza bi thawabihi da kuma wato samun rabauta da rabautuwa da lada daga ubangiji da sakamako daga gare shi wannan jata min iqabihi da kuma wato tsira daga ukuba daga Allah wannan dakin da aka yi dan a samu waɗannan abubuwa na farko da aka shine dakin Ka'aba wasu malamai kamar da ambata mana na so dai mu tsallake dancan amma daga cikin abubuwan tarihi da suka ambata suna cewa sun tattauna mu akan asalin kalmar bakka me yasa aka yi amfani da bakka anan can kuma a suratul fath Allah madauki da yace bi batni makkata sai ambacin makkata bai ce bakkata ba nan an fadi tsohon sunan nan kuma an fadi sabon sunan sai malami suka ce nan an ambaci makkata ne saboda an saukar da wahayin zamanin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda a lokacin sunan garin makka amma lokacin da ake bashi labarin farkon daki sai aka bashi labarin sunan sa na farko ko sunan garin na farko ana kiran makka da bakka asalin bakka ma'anarsa shine izdihami cakudi da cincirundo da gogayya da wato abin nan shiga dai cikin abin nan cinkoso shi ake nufi da bakka shine ma'ana suna cewa yabukku annasu ba'dhum ba'dhan mutane suna cincirundo da junansu wannan na sukar wannan wannan na gogar wannan garin cincirundo da cinkoso shi yasa ake kiran sunan wurin bakka wasu kuma suka ce asalin bak albakku ma'anarsa shine albalda shine gari shi yasa suka ce ai akwai wani gari a Lubnan ana kiransa ba'albak ba'albak suna nufin madinatu ba'al garin mutanen da suke bautawa wani abun bauta sunansa ba'al akwai su Allah madauki ya faɗa suratul safati ko Allah cewa waɗannan wasu kafirai suna roƙon ba'al suna bauta masa to ba'al masu bauta masa a wajen Lubnan garin nasu ana ce masa ba'al bak ma'ana madinatu ba'al sai suka ce abinda kenan ake nufi da bak shine gari duk inda gari yake sunansa bak in ji wasu malaman amma dai malaman larabci da suka rubuce rubuce a musulunci abinda suka fifita na wannan magana shine cewa asalin albakku ma'anarsa shine azziham shine cakudi da cinkoso na mutane to banda wannan sai ce wali hadha qala mubarakan don haka Allah madauki ce mubarakan gari ne da aka yi masa albarka ai fihi albarakatu alkathira fi almanafi'i ad-diniyya akwai albarka mai yawa na abubuwan amfani amfani na addini wa dunyawiyya da kuma amfani na duniya Allah madauki ya sa a wannan wuri da wahala kaga dan adam din da zai je wannan wuri baya sha'awar ya sake komawa inde musulmi ne shi sannan kuma Allah subhanahu wataala musamman dai a wannan zamanin ko da a zamanin baya an yi abubuwa na zama wahalhalu da talauci zamanin yanzu zaka ga kamar da Allah madauki ba mu labari cewa ya sanya musu samarat na kowanne dan itace kaje zaka same shi a wannan wuri wannan abu kuma ta haƙaƙa har zuwa yanzu saboda zaman lafiya da Allah madauki ya sa a wannan wuri Allah ya tsare wurin daga dukkan abin da aka samu a tarihin kasashe da yawa na abin da ake cewa mulkin mallaka kusan mulkin mallaka kun san garin Makka ba a taɓa mata mulkin mallaka ba tunda aka yi duniya babu wani mutum da ya zo daga wani wuri ya kwace garin ya ce nasa ne sannan daga baya ba mutanen wurin yanci kamar da misali mu aka yi mana nan Najeriya ko turawan Ingila ai sun yi mana abin da ake kira mulkin mallaka sun yi colonizing wannan wurin Makka kuma ba a taɓa samu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wurin da ɗabi'ar sama su masu galibin waɗanda suke zuwa su colonizing wuri don me suke zuwa sukan je ne don kwaɗayin tattalin arziki sai Allah ya sa wurin wani irin bushashen wuri ne sai daga baya ne ma aka samu wannan fetur din dan in ka ga mutum yana sha'awar ya je wurin nan to ibada za shi in ba ibadar ba ba abin da za ka samu sahara ce da duwatsu rana mai wahalar zama ba mai sha'awar ya je kuma in ka ga wani abu sun samu to kasuwanci aka yi fatauci daga wani wuri aka kawo musu ta abinci in karanta asira yadda hake zuwa fatauci a je sham a samu abinci da wahalar da suka sha don haka a wannan zamanin ne na kwanakin nan aka samu fetur har Allah madauki ya sa wurin ya zama yadda yake a yanzu amma kafin wannan wuri da wuri ne mai wahalar tsari hatta an yi shekaru na taɓa ba mu labari annan cewa an taɓa samun shekarun da aka kasa yin aikin haji saboda me saboda yan fashi yan fashi kawai da makami da bindigar mutum zai tsaya ya harbe duk wanda za su zo su wuce wannan ina jin ba mu shekara biyu ma mun yi wannan zance don haka wani wata rahama ce ta Allah subhanahu wataala da ya sa a wurin na farko ya hana wurin shiga hannun waɗanda ba musulmi ba sannan kuma ya sa masa albarka wanda yake musamman da aka samu wannan ruwa na zamzam tun zamanin annabi Ibrahim ko da ɗansa annabi Isma'il mun san dai wannan kissoshi da yadda abin ya kasance duk wannan yana daga cikin rahamar Allah da yadda kuma Allah ya sanya san wurin a zuciyar dukkan mutum musulmi sawa'un da daɗi a wurin ana so a je ba daɗi a wurin ana so a je ina iyayenmu da suka bar kasar nan suka tafi a kafa shekara da shekaru wasu suka makale a Sudan za a Sudan akwai jama'ar Bahaushe sama da miliyan 4 duka daga nan suka fita garin tafiya haji wasu suka kasa wucewa wasu kuma suka je hajin ma suka dawo na din yafi dadi suka zauna ana duk an samu wannan abu tarihi na baya kana bukatar ka karanta shi to dai mu kyale wannan hanci ايش فيه البركه الكثيره في المنافع الدينيه والدنيويه كما قال تعالى كما ده علم كفدا ليشهدوا منافع له علم كبام من لبار سوره الحج دن سشهدي سحلرسي سسكو مسامو منافع امفاني لهم غريسو ويذكر اسم الله كما سو امبشي سنن الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام بس ابين ده علم يجي هوري مسو يا ارز تاسو دشي نا واتو بين دبوبي ده اكي شي دبوبين غدا وهدى للعالمين wannan illa ta biyu kenan bayan Allah madaki ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladhi bi bakkata ko sai ce mubarakan wuri ne aka samu sa albarka sannan wahudan lil-alamin wannan maganar wani malami har rubutu yayi akan ta maganar kasancewar makka ta zama hudan lil-alamin ka taba tunanin wannan abu tunda a cikin ta aka saukar da sako na ƙarshe da zai wanzu har tashin alƙiyama ko dan haka ashe dalili ne na zaman makka ta zama hudan lil alamin wannan ɗakin anan aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'ar da kuma wahayi da wannan littafi na alqur'ani wanda zai zama shine wato shari'a ga dukkan talikai ko dukkan duniya baki daya wal huda nau'ani malai shi huda shari'a nau'i biyu shi hudan fil ma'rifa akwai shari'a ta bangaren ilimi wa hudan fil amal da kuma shari'a ta bangaren aiki wanda ake cewa rushd yace fal huda fil amal zahiru yace shari'a ta bangaren aiki a bayyane take wa huwa ma ja'ala Allah fihi shine abinda Allah madauki ya sanya a dakin Ka'aba min anwa'i ta'abbudati al mukhtassati bihi na nau'i daban-daban na ibada wanda suka keɓi wannan wuri banda nan ba a yi a musulunci babu inda ya halatta kai dawafi in ba ɗakin Ka'aba ba a dawafi a kabarin wane ba a dawafi a kabarin wane ko wane ne shi haramun ne a yi dawafi a kabari kowane kabari ne na duniya kakaf dama duniya gaba ɗaya babu kabarin wani annabi da Allah ya bar shi yawan zu sai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa yaqini ake nufi bisa yaqini duk wani wanda ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarai ne ba shi da tabbas cewa wannan kabari ne na wani annabi amma zaka ji an ce ga kabarin Daniel kabarin wani ne an fada a wasu wurare gaje Filistin ana ta fada a wurare da yawa za a ce nan ma akwai kabarin annabi wani wadannan duka babu tabbas banda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake tabbas kamar da Ibn Taymiyyah ke fadin wannan magana shine kabari ɗaya da ya wanzu a cikin kabarin annabawa wanda Allah ya bari ko shi an haramta mutum yayi tawafi a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake tawafi shine dakin Ka'aba shi kadai tawaf haula al-ka'bati ibadatan lillah ibada Allah ake wa tawafi kuma ayi a zagaye dakin Ka'aba sannan shi aka sanya ya zama al-qibla wannan ba kuma ta ba mu yi maganar al-qibla zulfi shi ma a lokacin karanta ayoyin maganar istiqbalin Ka'aba ko yawa sannan banda dakin Ka'aba har yanzu babu inda aka je aka sa'ayi tsakanin Safa da Marwa duk duniya ba wata ibada da zaka je a ce akwai sa'ayi daga wani dutse zuwa wani dutse kai dawaniya ka je ka dawo banda nan babu zaka duk yadda mutum yake so ba inda zai wannan ibadar in bai je maka ba wannan ya nuna mana wannan garin Allah ya zabe shi ne domin wannan darajar kuma domin ya zama shine muntalaq mafari ne na shari'a ga duniya baki daya shi yasa duk wani zance da wani zai fifita wani wuri akan makka saboda wata aqida to wannan son zuciya ne mun fahimci abin kamar masu kawo cewa abin nan kasar Karbala ma ta fi makka suna kawo riwayoyi na ƙarya wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma suna dangana kai zuwa ga a'imma nasu da ahli baiti da suke da'awa kuma ba a'imma su bane a'imma to ahli baiti a'imma ne na sunna ba na shi'a bane sun dangana musu cewa yin ziyara guda daya da kabarin Husaini a Karbala tafi aikin haji sau 70 aikin haji sau 70 bai kai ziyara ɗaya da mutum zai kai ba musamman wai suka ce ziyarar da mutum zai kai ran arfa kaga in za kai ziyara ran arfa kai hasarar hajin Allah da annabi ko ba haka bane to tafi haji 70 in ka kai ziyara Karbala har suna cewa wai akwai wani musu wai da ya taba faruwa tsakanin kasar Karbala da kasar Makka da kasar Ka'aba Ka'aba tana cewa ni ce nafi kasar Karbala tana cewa ni ce nafi wai sai Allah ya ce wa Ka'aba ke rufa mana baki shiru in ba dan kasar Karbala ba ma da ban halice ki ba shine aka ce Ka'aba ta shiru in baki shiru ba nitsar da ke can kasa kuma ki nitse har jahannama Allah wai zai ga Ka'aba ta nitse a jahannama saboda ta yi magana ta yi ja da kasar Karbala kai daga jin wannan ka san addini daga inda ya fito yau na san zuciya ne ba daga addinin Allah ba zai yiwuwa ya samu asali daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba mu da san zuciya to sai ce wa amma hudul ilm amma shari'a ta ilimi ana ganin ta ne dangane da dakin Ka'aba yace fa bima yahsulu lahum bi sababihi min al ilm bil haqq abinda ke samuwa ga mutane a sababin wannan daki na ilimin gaskiya bi sababil ayatil bayyinat yanzu da Allah madaukaki bai sa dakin Ka'aba ya kaddara anan zai zama a Makka ya kaddara anan za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan za a fare masa wahayin alqur'ani to da mun samu wannan shiriyar da muka samu ta ilimi da ba mu same ta ba ashe kenan hudan lil alamin dinnan tana da wannan ma'anar shiriya ce ga halitta baki daya ta bangaren shiriya ta aiki a ilmance ta abin da shafi kai ta aiki a aikace abin da shafi aikin haji ba inda zaka je kai aikin haji in baka je dakin Ka'aba ba sannan shiriya ta ilimi saboda nan ne masdarin inda aka fara wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuga shiriya ta ko ina ta samu nan ne asalin shiriya wato garin Makka da tattaunawar malamai akan wanne gari ne yafi daraja tsakanin Makka da Madina a cikin musulmi akwai tattaunawar wannan abu mai tsanani za ku ji wasu suna faɗa su ce ai musamman za ka ji masu bin hanyar sufaye suna faɗar cewa su a wurinsu garin Madina ya fi garin Makka wani asali jayayya ce wanda ba ta da asali sai dai idan mutum zai aje maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani iya da hankalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya fita daga Makka ya juyo kalle ta yace wallahi ba dan mutane na sun fidda ni yace innaki ahabbul biqa'i ilayya yace ke ce ma'ana yake gaya maka ke ce wurin da nafi so a duniya kuma ba dan mutane sun fidda ni daga ciki ba da ba zan fita ba wannan maganar waye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma su fa sukan ce a to ai a kalli kuma ina jikin manzon Allah yake to ai inda jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafi inda Ka'aba take dan haka ashe kenan Madina tafi Makka to wannan shi ga maganganu ne da hankali da kuma sabawa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma baya nufin a rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko ina tunda wanda ya ce Makka ce fi yayi magana ne akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar da Allah ya faɗa a Qur'ani ko ba haka bane yawa shi ko wancan hankalin sa ya amfani da shi tare da cewa Makka a Madina shine gari ne mai daraja shi ma shine na biyu bayan Makka shi yasa ko wajen fallalar sallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba abu duba ku ga sallah daya da zaka yi a masallacin Ka'aba sai kai sallah 100 a wani masallacin wanda ba shi ba sannan ta kai wannan 100 sallah 100 shekara nawa ce ku lissafa mana shekara nawa ne sallah 100 zaka yi to sallah ɗaya da zaka je kai in kai a wannan wuri sai kai sallah 100 a wani wuri kafin ka samu wannan ladda nan a Madina kuma bambancin shine sallah 1000 duba ku gani sallah 1000 idan kai sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan laddan yafi kai sallah 1000 a wani masallacin wanda ba wannan ba banda na Ka'aba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to kun ga ashe ko ta nan bambancin ya bayyana shi abin da ya shafi falala maganganun malamai a babin aqida akwai maganar da malamai suke babin tafadul sunan su kenan babin tafadul ko tafdil kai malamin mu malam Muhammad Abdurrahman Abu Saif yayi rubutun sa akan wannan mas'alar harkar alaƙar tafadul da aqida mas'alolin da ake cewa abu kaza yafi kaza abu kaza yafi kaza abu kaza yafi kaza shike malamai a filin ya tattara maganganun malamai masu kima cewa asali a wannan babi shine cewa abu kaza yafi kaza cewa wane yafi wane magana ce da ake daukata da nassi daga wanda ya san falalar ba daga san zuciya ba wanda ke bada falala waye Allah waye yake baiwa labarin sa har mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya faɗi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to tasu ita ce asali koda da hankalinka kila kaga cewa ai ko ya kamata kaza to sai kai hakuri ka aje ya kamatanka wannan baya nufin inda kake so din shi ma bashi da daraja da darajar sa tunda Allah ne bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mun fahimci wannan ba wanda zai kawar da darajar gari irin Madina garin da anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya rayu ya kuma ya hada mana wannan ilimin da muka samu duka ya kuma yi abinda za a ce practicalizing ya tabbaka ya yi amfani da shari'ar da Allah ya bashi ya dora ta yi amfani da ita muka gani ya yi anan ya samu farkon jami'arsa ya ilmantar da sahabbai suka ilmanto a hannunsa kaga dole ne ya zama gari ne mai falala mai daraja wannan amma zancen da muke shi ne in ana magana akan wuri mai daraja da wuri mai daraja kuma kowanne akwai nasi a kansa sai ka duba wanne ne nasi ya fi tambata a kai shi kenan sai ka tsaya akan nasi sai ka kyale hankalinka wannan dai ba matsalar nake so mu tattauna a nan ba akwai maganganu ba iya wannan ba ɗaliban ilimi sun san su a mahallinsu mana yake cewa wa amma hudal ilmi فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات بينات أكوية مغانا تعلمي ليس فيه آيات بينات مسمى أي أدلة واضحات دليلين قرو قرو وبراهيم قاطعات دهجوجي ينككو على أنواع من العلوم أكن نوئي دبن دبن نا علمومي الإلهية diske da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala wal matalib al aliya da kuma abin nema madaukaki mai daraja kal adillati ala tauhidihi kamar dalilai akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala suna nan a Ka'aba suna nan a abin da ya shafi tun daga asalin tarihin ginin da da'awar yadda aka gina duk wannan suna nuna mana tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala sannan na san kun san maganar cewa da wasu suna tsammani wasu daga cikin kafirai suna tsammanin ɗakin Ka'aba shi ne Allahn da musulmi suke bautawa ko wasu kiristoci da suna wani har yahudawa na taɓa ko wani labarin ko wani bai yahudi yake cewa mun zalunci musulmi ya rubuta wani yace ko iyayenmu sun zalunci musulmi yace da ana ce mana wai musulmi mushrikai ne suna bautawa wani ɗaki wani cube haka suke cewa wani cube a desert suna bauta masa sai amma daga ba muka bincika wai aka ce wai gumaka ne a ciki har yanzu musulmi suke bauta musu sun manta cewa gumakan na jahiliya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kawo da gumaka daga ashe babu wani zancen gunki a ɗakin Ka'aba yanzu dai kuna gani ana shiga ana ganin hoton ma gashi nan wani ya shiga ya sallah ya fito wani ya shiga ya sallah ya fito ba wani abu ne koyayye ba don haka lamari ne na cewa Allah subhanahu wataala ake bautawa amma ɗakin Ka'aba menene alƙibla ce kawai daga ba Ka'aba ake bautawa ba a'a alƙibla ce kuma duk addinai da na sama da wanda ma ba na sama ba duk wani addini yana da alƙibla inda yake fuskanta in zai yi bautarsa to fuskanta kuwa ba ta nufin bautawa wannan abu mun fahimci wannan abu kar mutum ma ya sa wa kansa wata shubuha kuma sannan ko ma me aka yi wanda ake bautawa nan shi yace a kalli wannan wuri shikenan zance ya kare yawa idan yadda Allah ya fi kowa kishi akan a yi masa shirka in da za a samu wannan wahamin a zuciyar musulmi cewa wani ya ji cewa Ka'aba yake bauta ai ba zai uba da umarnin cewa a bauta a fuskanci Ka'aba ba don haka istiqbali daban a matsayin alƙibla da kuma maganar wa ake bautawa hakikatan ayoyi da yawa dai dangane da tauhidi suna nan a ɗakin Ka'aba sannan wa rahmatihi da rahmar Allah wa hikmatihi da hikimarsa وعظمته دجلمن الله وجلاله da girman sa dai wa kamali ilmihi da cikar ilimin Allah subhanahu wataala wa sa'ati judihi da kuma yalwar kyautar sa da alherin sa wa ma manna bihi ala awliyaihi wa anbiyaihi da kuma abinda Allah yayi baiwa da shi akan annabawan sa da waliyan sa Allah yayi baiwa in kana karanta tarihin Makka zaka ga abubuwa da yawa balle yanzu akwai hatta akwai wata kungiya a Makka tana nan yanzu in satuka kafin Ramadan tafiyar da muka yi mun zauna da wasu daga cikin su suke bada labari mashru'in ta'zimil balad al-haram sunan wurin kenan project ne na jawo hankalin mutane a saki dawo da hankalin mutane wajen girmama al-balad al-haram Ka'aba da kuma Makka a matsayin ta na Makka abubuwan da irin bincike da suka san akai zaka yi mamaki irin rubuce na san akwai dama kun san akwai rubuce da yawa da akai akan tarihin Makka akhbaru Makka na manyan malamai da suka gabata da malaman zamanin can farko na baya da na tsakiya da mutanen zamanin yanzu duk an yi rubuce akan tarihin Makka duka ba dan komai ba dan a tunasar da musulmi akan muhimmancin wannan gari da kuma cewa wajibi ne haƙi ne akan su su so wannan gari su girmama shi kamar da Allah ya girmama kuma su kaunaci zaman sa lafiya da kokarin kare shi Allah subhanahu wataala ya kara tsare wannan gari Allah kare shi daga kowane sharri ta kowane irin bangare da zai iya fuskantar sa to sai yace fa min al ayati daga cikin ayoyin akwai maqamu ibrahim malan yace nan yahtamilu anna al murad bihi al maqam al ma'ruf zai yi abinda ake nufi da maqamu ibrahim shine wannan wuri dai sananne da ake cewa maqamu ibrahim ai kun san shi kun san maqamu ibrahim waɗanda suka je haji a cikin ku to kuna ganin sa a TV ko wanda basu je ba da asalin abin idan ka je yanzu yana cikin wani glass da aka kewaye aka zage saboda mutane suna zuwa suna shafa shi ana nemo cewa guri a samu tabarruki to har wannan glass din yanzu shi kansa sai an sa ma'aikata suna tsaye sai dan Allah wannan wuri ku wuce kai baya cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantawa mutane a taba shi ko a shafa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana jikin dakin Ka'aba asali zamanin sayyidina Umar ne ya ware shi ya fito da shi tunda asalin sa baya jikin baya ba asalin bangare ne dakin Ka'aba mataki ne na dutsen da lokacin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suke gina dakin Ka'aba suka taka suka hau kuma sai Allah madaukaki da mu'jiza sai ya bar asar alamar kafar Annabi Ibrahim din akan dutsen ta nuna alama har yanzu in ka ga dutsen akwai wannan alama alamar kafar Annabi Ibrahim lokacin da ya taka dutse dan ya hau ya gina dakin tunda ya haura tsawon sa yadda zai iya a tsaye wuri inda yake a matsayin sa na tsawon dan adam to shine ya taka wannan yake hawa to shine ake cewa maqamu Ibrahim matsayar inda Annabi Ibrahim ya tsaya shine ma'anar maqam kun fahimci amin to da yana jikin dakin Ka'aba a liƙe sayyidina Umar ya sa aka kawo da shi gefe aka dawo da shi nan gefen inda kuke ganin sa yanzu kamar da wanda suka je haji suka gani da wanda suke gani kuma a talabijin suka ambata sun gani sai ce ya tamil zai yiwu abinda ake nufi da maqamu Ibrahim shine wannan shine al maqam al ma'ruf yace wa huwa al hajar alladhi shine dutsen nan wanda kana yaqumu alayhi al khalil annabi Ibrahim yakan tsaya a kansa li bunyan al ka'ba da domin ginin dakin ka'ba a wancan lokaci lamar ta fa'al bunyan lokacin da ginin yayi sama ba zai yiwu ya iya ginin daga tsayuwarsa ta matsatsawan dan adam ba dole shine sai dora wannan kamar yadda mutum zai sa tsani in yana san ya kare ginin sama to haka yayi amfani da wannan yace wa kana mulsaqan fi jidari al ka'bati da aliqe yake a jikin bangon dakin ka'ba falamma kana umar radiyallahu anhu yayin da خليفه سيدنا عمر يزو وضعه في مكانه الموجود فيه الان سيدنا عمر ne ya sanya shi a wurin da kuka ganshi yanzu wal'an kun san yana daga cikin abubuwan alheri na tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sahabbansa cewa duk wani abu da nassi bai nuna mana ga abin da ake yi a kansa ba ko a shafa shi ko a taba to kar mu yi wannan abu shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya zo taba al-hajar al-aswad dan ya nuna mana muhimmancin tauhidi yake iya taba shi ya shafa yake cewa a innaka la hajaru yace kai ba wani abu bane sai hajar dutse ne kai laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka yace ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbata ka ba yace ba zan sumbace ka ba wannan nuna mana ashe karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa ma'ana ga sahabbansa akan abubuwan tauhidi ba da wasa suka fahimci abun ba shi yasa suka yi ta kokarin duk wani wuri da mutane suke kokarin su je a maida shi wurin bauta sai su je su a kauda shi da mutane sun fara zuwa ziyara gindin bishiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubay'a da sahabbai inda aka yi abin nan bai'ar sulhu hudaybiyya sayyidina umar a zamanin sa yace aje a sare wannan bishiya zaka ji masu bid'a a yanzu suna ta sukan umar musamman shi ya bata wurin tarihi yayi menene to su dama abinda suke so a bar wani wuri a ce akwai tarihi sai su je su bauta a wuri shi yasa zaka ce sai ta zagi gidan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk Ali Saud innan maki wato gidan wahabiyawan Ali Saud duk sun lalata tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun zo sun yi gine-gine ya bawan Allah baka ganin yadda jama'a suka ci gaba da cincirin dan jama'a da ake karawa kuma kullun yana buƙatar sai an kara fadin wannan wuri kuma in aka bar wannan wuri a ce misali an bari mutane in ka bar su me suke zuwa su yi ne zuwa za a ci shafa wurin a dauki hoto a shashafa a rubuta I was there kuma haka bane kuma da suke duk in suka samu wani mutum kowa sai je rubuta sunansa wasu kuma suka ce wai abinda suke yi wai sai a je mutum ya je sai rubuta sunan wani ma'ana in aka rubuta sunanka a wurin to kai ma za ka zo ma'ana Allah zai kira kamar yanzu wani dan uwanka ya je haji sai ya hau dutsen arfa wannan farin dutsen da suke zuwa su hau jabalur rahma suke ake ce masa su mutane haka kawai suna son bid'a sai mutum ya hau dutsen sai ya zo ya rubuta sunanka sai ya dawo ya gaya maka wani ma sai ya dauko a kamera ga sunanka nan ya rubuta a jikin jabalur rahma kawai kai kuma kana jin wannan to wai ma'ana insha Allah Allah zai kira ka zaka je ki to yanzu dan Allah da a bari ai wannan da ayi expansion a buɗe da wuri mai faɗi da kowa zai ji daɗin ya bauta wa Allah tunda Ka'aban nan ne tana ne wanne ne yafi wai wani kaje yana ta zagi wai gidan da aka haifi manzon Allah sun zo sun maida shi library library banza wannan amfani ne duka da me a tsifa ce ba dalili ba babu wani nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani da Allah madaukaki ya ce mana waɗannan wuraren wajibi a bar su da akwai nassi wallahi waɗannan mutanen ba za su taɓa ba yanzu da aka samu nassi akan cewa mutanen gidan da suke rike da ki ɗin ɗakin Ka'aba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni shaiba ba aikin su bane su rike ɗakin Ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nassi hadisi ingantacce cewa babu mai karbewa daga hannunku sai azzalimi kuma wannan hadisin yana nan a hannun malami duk sarakunan duniya babu wanda ya taɓa karbewa har zuwa yau in ka je maka za ka tambayi gidan Banu Shayba za a kai ka a wurinsu duk wanda zai shiga ɗakin Ka'aba sai an kira su sun buɗe masa har yau haka abin yake to kaga saboda me nassi ne yasa aka samu wannan abu da kan ba nassi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani mana inda a ce shaksin jikinsa da an so ai wani ai ba jikin da ya kai nasa tsarki da sai a fito da shi a bar shi ma a ce wannan ba sai an binne ba a bar shi haka kowa ya gani kuma da sai an samu mutane sun zo suna bauta masa da ka koyi hakuri ya jama'a wallahi maganar tauhidi sama take da kowane maganar tarihi yau duk inda za a bari a ce mutane in an bari saboda tarihi za a je yanzu ba maganar Makka da Madina ba ba maganar gun manzon Allah ba maganar Ka'aba ba mu yanzu a garuruwanmu nan garin ba akwai tsamiyar wali wane ne ya sunanta tsamiyar wali dan Allah tsamiyar wali tana nan a tsohon garin birnin Kudu duk shekarar da ba a samu ruwa da wuri ba zaka ga in aka tashi roƙon ruwa na jahiliyyar nan da ake yi da mata da maza mace ta sa kayan maza da menene matar malami ta sa kayan malamai ko matar manoma ta dau fatanya da sauransu ru a kama hanya a tafi tsohon gari a je wannan tsamiyar a ce nan ne tsamiyar wali walin nan har yau ba wanda zai ga manoma yake haba jama'a kuma wani zai je ma maimakon ya roki Allah sai ya roki walin yace muna son ruwan sama yanzu wannan alheri ne a bar mutane su ai kamata a ce hukuma ma ta dakatar da wannan abu ta hana shi muhimmancin a rasa tauhidi fa hatsarinsa yafi kowanne abu. To yanzu mutane yanzu kaje idan kaje maka ka gani kaga dai kofofin nan sabi ne ma na zamani yanzu da waɗanda su waɗannan manyan mutanen zamani yanzu sarakunan ƙasar Saudi Allah saka musu da alheri da suka yi wannan gine-ginen suka kawata wurin ne kyau gashi dai kaga sabon abu ne da aka yi shi a zamanin nan amma sai kaga ɗan wasu ƙasashen musamman zaka ga mutanen Pakistan India mutanen Turkey zai yazo zai shiga masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafi kofa kai kuma dan Najeriya sai ka ce na ga wani balarabe ya shafa ni ma bari in shafa ko balarabe bane ya ga mutumin Turkey ya ga mutumin Pakistan ko mutumin India daga ya shafa su kuma wadannan jahilci ne su ma yi musu yawa in kai karatu ba za ka yi wannan abin da suke yi ba dan haka ya jama'a da Allah maganar abin da ya shafi girmama wuri da girmama mutum da girmama zamani duka Allah ne yake yi in Allah ya girmama abu wajibin mu girmama shi mun fahimci abu amma ba a tsifa ce da san zuciyar mu za ta sa a ce to ai wannan yafi kaza da kaza eh kar kai haka wanda ya faɗi wannan nassin shi ya faɗi shi ya kamata a yi wa biyayya sama da ko Allah subhanahu wataala muke roko ya kara tabbatar da mu akan tauhidi ina ne inda muka tsaya wa kana mulsaqan fi jidaril ka'bati ko to mu tsaya nan din saboda lokaci yayi sai mu tashi kan maqamu ibrahim din sai mu dawo gobe insha Allah sai mu sake karanta wannan wuri mu dora saboda zancen ba zai bai kare ba akwai magana doguwa da malami yayi akan harkar haji da sauransu lokacin ba zai ishe mu ba dole mu tsaya nan in Allah mudiki ya kai mu darasin gobe sai mu dora akan wannan wurin da muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ya mana maganin abubuwan damuwa da suke damun mu a wannan ƙasa talauci da yawa mutane kanta wahalar abin da za a ci wahalar abin da za a bude baki wahalar abin da za a yi suhur wahalar abin da za a yi bikin sallah wahalar abubuwa da yawa ya Allah muna roƙonka kai mana tallafi ka sauke mana wannan wahalhalu Allah ka yassare mana samari marasa aiki Allah ka basu aiki masu gida ma marasa aiki Allah ka basu mai aikin Allah ka sa masa albarka aikin da yake yi duk mai kasuwanci Allah ka sa masa albarka Allah ka hana mana fitinan da za ta rikita mu ta hana mu nutsuwa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah'a emanet olun.